com.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da wannan lokaci masu sauraro. Assalamu alaikum. Ta fatan kun waye gari lafiya. Aisha Mu'azz ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safiyar yau Litinin 30 ga watan Satumbar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labaran.
Shugaban kasar Iran yayi Allah wadai da hare-haren Isra'ila akan kawayen Tehran na yankin gabas ta tsakiya. Wasu yan bindiga sun kashe ma'aikata 7 tare da yin garkuwa da wasu 20 a kudu maso yammacin kasar Pakistan. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta faɗa a ranar Lahadi cewa tana cikin shirin kota kwana bayan gano makami mai linzami da dama da aka harba daga cikin kasar China.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni kuma a ci gaba da kawo muku tattaunawar da muryar Amurka ta yi da masani kuma mai sharhi akan al'amuran tsaro a Najeriya Wing Commander Musa Isa Salmanu mai ritaya. Za a ji mahangarsa akan matakan da ya dace hukumomi su dauka don inganta rayuwar sojoji a Najeriya.
Ina sanye da uniform din kasar Najeriya ga tutar Najeriya a kafadana. Amma duk inda na je zaka ji an ce suna gode mu. Ba ni dai ba sojan Amurka bane. Amma ana ce mun thank you for your service.
Sannan za a ji cewa Isra'ila ta yi ikirarin sake hallaka wani kwamandan kungiyar Hezbollah kwanaki bayan kashe shugaban kungiyar. Muna da rahoto a kai. Sai kuma shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumal ya saba gabatarwa kuma a yau akalar shirin ta karkata ne akan kudin fensho na jami'an 'yan sandan Najeriya. Amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan za mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban kasar Iran Masoud Pezeshkian ya faɗa a ranar Lahadi cewa bai kamata ba Isra'ila ta kai hari kan kasashen da ke da alaka da Iran na Axis of Resistance ɗaya bayan ɗaya ba. Isra'ila ta ce ta kai hare-haren kan sansanonin 'yan tawayen Huta a kasar Yemen a ranar Lahadi, inda ta faɗaɗa fafatawa da kawayen Iran a yankin bayan kashe shugaban kungiyar Hezbollah Sayyid Hassan Nasrallah a ranar Juma'a. A wani rikici da ya faɗaɗa a kasar Lebanon. A wani jawabi da kafafen yaɗa labaran kasar suka watsa, Pezeshkian ya ce ya kamata a tallafa wa Lebanon. Ya ce bai kamata a bar mayakan Lebanon su kaɗai a wannan yakin ba, domin kada gwamnatin 'yan Zionist ta Isra'ila ta kai hari kan kasashen Axis of Resistance ɗaya bayan ɗaya. An kuma kashe mataimakin kwamandan dakarun juyin jihalin musulunci na Iran Abbas Nilfurshan a harin da aka kashe shugaban kungiyar Hezbollah a Beirut. Hukumomin Pakistan sun faɗa a ranar Lahadi cewa wasu da ake zargin 'yan tada kayar bayani sun kashe ma'aikata akalla 7 tare da yin garkuwa da wasu 20 da bindiga a wasu hare-hare 2 da aka kai cikin dare a lardin Balochistan da ke kudu maso yammacin kasar. Rikicin ya faru ne a gundumar Panjshir da Mushkal na lardin da ke fama da tashe-tashen hankula wanda ke da arzikin albarkatun ma'adanan ƙasa. 'Yan sanda sun ce wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani gida a Panjshir da tsakar daren Asabar, inda suka yi harbi kan mutane da ke cikin gidan kafin su guda kan babura. Sun ƙara da cewa harbin ya raunata mutum guda, kuma waɗanda harin ya ritsa da su ma'aikata ne daga lardin Punjab da ke gabashin ƙasar. Harin na biyu ya faru ne da sanyin safiyar ranar Lahadi, inda wasu gungun mutane ɗauke da makamai suka kai hari a wani kamfanin haƙarar gas da mai a Mushkal. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu na ƙaruwa a kudu maso gabashin Amurka da rashin isassun kayayyaki masu muhimmanci a keɓaɓɓun yankuna da ambaliyar ruwa ta yi ƙamari da kuma asarar gidaje da dukiyoyi, yayin da mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Helene ta bayyana ƙararrawar ga jami'ai da suka yi gargaɗi kan baƙar wahalar da za a sha wajen sake gina inda aka samu ɓarna. Hukumomi na yin gaggawar jigilar kayayyaki tare da maido da hanyoyin sadarwa da tituna a Asheville da ke jihar North Carolina da ambaliyar ruwa ta mamaye a ranar Lahadi, yayin da mazauna yankin gabar tekun Florida da guguwar ta shafa suka taru domin gudanar da addu'o'i a coci. Gwamnan jihar North Carolina Roy Cooper ya ce ana sa fargabar adadin waɗanda suka mutu na mutum 11 je karu yayin da masu aikin ceto suka isa yankunan da lamarin ya shafa.
A lot of people who are concerned about
ya ce mutane da dama suna ta nuna damuwa kan yanwa da abokai da basu gani ba, na daga cikin dalilan da suka sa muka tufa wajen ganin mun maido da hanyoyin sadarwa. Mahaukaciyar guguwar dauke da ruwan sama kamar da bakin kwarya ta Helen ta raba mutane da dama da mahallansu, yayin da kiyasi ya nuna jumlar mutum sama da 60 ne suka mutu.
Muhammad Hafiz ya karanto mana sauran labaran, zamu bude taskar rahotannin mu da tattaunawa akan batutuwan tsaro. Ta iya yuwa mai sauraro ya saurari shirinmu na safi a ranar Larabar da ta gabata, inda a wata tattaunawa da Wing Commander Musa Isa Salmanu mai ritaya yayi bayani akan gurguwar fahimtar da ake yi wa dokokin aikin sojin Najeriya. Na ci gaba da tattaunawa da shi kuma ga yadda tattaunawar ta kasance. To kana gani akwai bukatar al'umma su fahimci wasu domin aikin soja aiki ne na tsaro, tsaro kuma yana bukatar sirri.
Abin da ya faru shine cewa da soja mutane ba abubuwa ne suka canza, mutane da sojoji na can ba amma sai da
su kullum ake ganin soja
ba a san yadda suke rayuwarsu ba da su, amma saboda irin wannan yadda abubuwa suka canza yadda ake ganin su kullum, shi yasa waɗanda abubuwan da yake normal routine kamar abin yau da gobe wannan ba wani abu bane da ke nuna cewa ko wata
matsala ce
ko wata matsala a gidan soja, a'a routine ne, haka aka saba yin shi kuma haka ake akwai idan ma mutane suka tuna suka duba ministries da sauransu.
Yanzu kuma sai an musai sallama ya biyo baya,
sai magana sallama magana ai training din su yadda za su saboda ku shiga aikin ku ci gaba da rayuwar ku a matsayin ku na farar hula. Domin mutum ya je shekara 35 dole ai training din shi sana'a da kawai ya sani shine aikin soja.
Kai tsohon jami'i ne na rundunar sojin Najeriya, menene abin da ya fi wahala a rayuwar soja bayan ya bar aiki da ya kamata a maida hankali a kai ko kuma ba a maida hankali a kai?
Gaskiya abubuwan da ke din soja musamman wanda ya retire shine cewa na farko akwai shi kanshi karfin ko kuma nauyin pension din shi. Akwai saboda mutum ne shekara 35 saboda yadda suke zama a bari yana bauta ma ƙasa duk sanda wannan, saboda idan ya baro bai kasuwanci ba bai wani abu ba da sauransu, idan ya baro wannan din akwai wahalan acclimatizing ko kuma ya
sabo
rayuwar da zai, saboda haka dole a maida hankali wurin wannan training din da ake musu, ba kawai ai training ba, idan aka yi training a tallafa a basu tallafin yadda za su yi resettling. Gaskiya sai ana reviewing din abin nan akai-akai, saboda idan da aka ce naira 500 ne a shekara kaman hudu da suka wuce, da inda aka ce ma 500 shekara hudu da suka wuce, yanzu in ba a baka kusan 2000 ko 2500 ba, ba zai kai ma wancan abin da wancan 500 din za ta yi ba. Dole a sake duba a ga na farko shi soja tun lokacin da yake gidan soja menene za a iya na tallafawa na game da kiwon lafiya da shi da iyalin shi, na maganan ilimin ƴaƴan shi, na maganan muhalli musamman
ba na tare numfashin ka wajen barka ka ci gaba, amma kaga misali a nan Amurka
na'am
idan ka ciki wani abu kana nema za a tambaye ka kai kana da dangantaka
da
wani soja
sosai kuwa
kaga kila fa ba mahaifinka bane, amma a aka ce dai ina da dangantaka to kana cin moriyar wannan kasancewar shi sojan.
To ai ba ma haka ba ni da ke sojan Najeriya a shekara ta 2014 zuwa 2015 nazo training a nan Amurka a nan Maxwell Air Force Base. Ina sanye da uniform din kasar Najeriya ga tutar Najeriya a kafada na, amma duk inda naje na farko ko a tashan jirgin sama ne zaka je an ce suna gode mu, ba ni dai ba sojan Amurka bane, amma ana ce mun thank you for your service, wato muna jinjina ma da wannan sadaukarwa da kai da kake da su.
Wing Commander Musa Isa Salmanu mai ritaya kenan a wata tattaunawa da shi a ofishin mu a nan Washington DC. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga kashin labaran duniya na biyu.
Ma'aikatar tsaron Taiwan ta faɗa ranar Lahadi cewa tana cikin shirin kota kwana bayan gano makami mai linzami da dama da aka harba daga cikin kasar China. Kwanaki kaɗan bayan da Beijing ta ce ta yi nasarar gwajin harba makami mai linzami kirar ballistic mai ratsa nahiyoyi. Taiwan dai tana karkashin mulkin demokuraɗiyya, wacce China ke kallonta a matsayin yankinta. Tana sa ido sosai kan atisayen sojan kasar China, bisa la'akari da ayyukan da Beijing ke yi akai-akai a tsibirin. Amma da wuya ta fitar da cikakkun bayanai kan abin da take gani yana faruwa a cikin kasar China. Ma'aikatar ta ce tun da karfe 6:50 na safar ranar Asabar ta gano dakarun roka da sojojin kasar China sun harbo abubuwa da dama a larduna da yankunan Mongolia, Gansu, Qinghai da Xinjiang, waɗanda dukansu ke da tazarar kilomita 2000 daga Taiwan. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta kara da cewa sojojin Taiwan na ci gaba da sanya ido kan abubuwan da suke wakana, kuma dakarun tsaron sama sun yi taka tsantsan tare da kara kimtsawa sosai. Ma'aikatar tsaron China ba ta amsa kiran wayar da aka yi mata da neman ƙarin bayani bayan sun tashi daga aiki. Idan kusan ma'aikatan tashoshin jiragen ruwa na Amurka 45,000 suka yi nasara akan barazanar da suke yi na fara yajin aiki a ranar Talata, za su iya rufe tashoshin jiragen ruwa 36 daga jihar Maine zuwa Texas, waɗanda ke ɗaukan kusan rabin kayayyakin da ake shigo da su da fita da su daga Amurka. Yajin aikin da ya ɗauki makonni da dama zai tilasta wa 'yan kasuwa su biya masu jigilar kayayyaki saboda jinkirin da aka samu, kuma wasu kayayyakin na iya zuwa a makare na lokacin da aka fi siyayya sosai na lokacin hutu. Ƙungiyar ma'aikatan tashoshin jiragen ruwa ta ƙasa da ƙasa da haɗakar ma'aikatan tashoshin jiragen ruwa ta Amurka, waɗanda ke wakiltar masu jigilar kayayyaki da tashoshin jiragen ruwa, ba su saka wani lokaci na tattaunawa ba kafin kwantiragin su ya ƙare a daren ranar Litinin. Ƙungiyar na neman ƙarin albashi mai tsoka da kuma haramta duk wani aiki da injina masu sarrafa kansu, kofofi da kuma ɗaukan kwantenoni da aka loda da sauke kaya.
Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu za mu sake waiwayar taskar rahotanninmu. Wannan karin kuma gabas ta tsakiya muka dusa. Isra'ila ta sake kaddamar da wasu jerin hare-hare a birnin Lebanon cikin dare, inda ta ce ta sake nasarar halaka wani kwamandan kungiyar Hezbollah kwanaki bayan halaka shugaban kungiyar, wato Hassan Nasrallah. Ga Mahmud Lalo da fassarar rahoton Arash Arab Sadi.
Har zuwa wayewar garin Lahadi, ana ci gaba da ganin tashin haƙi a wani dogon bene tun bayan harin sama da Isra'ila ta kai a Beirut a ranar Juma'a. Dakarun Isra'ila sun ce hararen nasu sun kaikaici shugaban kungiyar Hezbollah da Amurka ta ayyana a matsayin ɗan ta'adda ne. Ranar Asabar kungiyar ta tabbatar da mutuwar Hassan Nasrallah, wanda ke jagorantar kungiyar ta Hezbollah. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kwatanta Nasrallah a matsayin wanda ya kudura aniyar ganin bayan Isra'ila. Ya ce Nasrallah ba wani bane illa ɗan ta'adda. Shi ne ginshikin makirce-makirce ƙasar Iran, shi da mutanensa sun kudura aniyar ganin bayan Isra'ila. A halin da yake ciki, Iran wacce ita ce babbar ƙawar Hezbollah ta sa an dasa baƙar tuta a ginin babban masallacin Imam Reza bayan mutuwar Nasrallah. Matakin saka wannan alama da Iran ta yi na zuwa ne yayin da ita ma kungiyar ta Hezbollah ta fitar da wata sanarwa tana mai cewa Nasrallah ya tafi wajen waɗanda suka yi shahada. Tana mai shan albashin ci gaba da yaƙi da maƙiya da kuma nuna goyon baya ga Falastinu. Yayin da ɗaruruwan iyalai yake kwanciya akan titunan Beirut, hukumomin ƙasar ta Lebanon sun ce mutane da suka rasa mahallansu sun kai 1,000,000. Dakarun tsaron Isra'ila sun fitar da wasu jerin hotunan bidiyo waɗanda suke nuna yadda aka kai dozin-dozin ɗin hare-hare akan maɓoyar Hezbollah a Lebanon. Isra'ila ta ce ta yi gargaɗi ga fararen hula da su fice daga yankin. Sai dai Prime Minister Lebanon na riƙon ƙwarya Najib Mikati, yayin wata hira da gidan talabijin na Tele Liban, ya cicciki Isra'ila. Ya ce abin takaici ne dokar da take kare rashin adalci a duniya. ya ba Isra'ila damar yin fatali da duk wani yunkuri da ake yi na cimma matsayin tsagaita wuta a yakin ta da Lebanon. Saboda ita Isra'ila babu abin da ya sha mata kai da wata doka ko yancin kasa. An dai ci gaba da ganin harhari cikin daren karshen makon da ya gabata a Beirut. Lamarin da ya jefa jama'a cikin zulumin rashin sanin abin da zai iya biyo baya. A gefe guda kuma ɗaruruwan masu zanga-zanga a birnin Bagadaza sun yi bore kan kisan Nasrallah, inda suka yi yunkurin kutsawa cikin yankin Green Zone a Iraki da ke ɗauke da ofishin jakadancin Amurka. Kakaki a fadar White House John Kirby a ranar Lahadi ya fada a shirin This Week na gidan talabijin na ABC. Kamar da ya bayyana a shafinsa na X cewa Amurka na bibiyar dukkan abubuwan da ke faruwa.
We're watching this very, very closely to see how.
Yace muna kallon dukkan abubuwan da ke faruwa. Ko Hezbollah ko Iran za su mai da martani da sauran kungiyoyin da ke Iraki da Siriya. Ya zama wajibi mu zauna cikin shiri, kuma ma a shirye muke. Ma'aikatar lafiya a Lebanon ta ce sama da mutum 1,000 ne suka mutu yayin da aka jikkata 6,000 cikin makonni biyu da suka gabata.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana fassarar rahoton Arash Arab Sadi. Sashen Hausa na muryar Amurka yake saurare kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar BOA African mita 102.5 zangon FM. Bayan nan a koda yaushe ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin namu da kuma sauran shirye-shiryen mu na baya. Yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 1:16 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan Adam. A yau za mu fara duba korafin wasu jami'an 'yan sanda da suka yi ritaya. Kan kuɗin fashin da bai kai cikin cokali ba, ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi da Hashim Kumar. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba korafin jami'an 'yan sandan da suka yi ritaya a Najeriya, wa'amma bayan cika shekaru 35 na aiki ko shekaru 60 na rayuwa. Fansho cikin cokali da 'yan sanda masu ritaya ke karɓa ya sa har sai da suka shirya wata zanga-zangar lumana zuwa Majalisar Dokokin Najeriya don jan hankali a kwamitocin 'yan sanda na Majalisar Dattawa da Wakilai da su yi musu zagi zuwa ga hukumomin da lamarin ya shafa don gyara musu fanshon da ma kuɗin ajiye aiki wato gratuity. CPC Ado Ibrahim Gabanni daga jihar Gombe ya ce sun kai wata hudu yanzu ba samu fansho ba daga kamfanin da ke kula da fanshon nasu.
Abin da ke faruwa shine fanshon nan da aka hada mu da kamfani ba da suke ba mu bai taka kara karya ba. Lura da yadda ya kasuwa yake yanzu sai a ɗauki 15,000 a bawa ɗan sanda mai ritaya inspector ko kuma 16 ko 17 a takaice. Ɗan mutum yana da anini ya zama superior police officer ASP kenan ko ani ɗaya ko ani ne biyu kudin sa ba shi 20,000 hatta masu ani na uku ma dai kudin sa ba shi 20,000 mu da muke da zan daba daba muna chief superintendent ne dai kudin na ba shi 20,000 30 da ɗan wani abu. To abin da suke ba mu bai taka kara karya ba sai ya zama to abu mun neme mu koma gwamnati ta kawo nauyi muka bai da take daukar na yasa raba su dabara. Zaman to yanzu sergeant na soja in ya ritaya ko kuma staff sergeant pension sa da yake karba ya fi ɗaukaki na 'yan sanda. Idan ani ne ya ritaya yana na soja ya karbi ya rikrita yana karbar sama da 100,000 da wani abu. Amma mu na mu ya kaskanta ya yi kaskanci a yanin kuma bayan haka kamfanoni daban-daban ne wani yana da mukami amma kudin sa bai da bai kai na wanda yake da mukami mutum da dama ba wai a dan sanda akwai seniority. To yanzu an kaba megamanon kamfanoni ba damuwa ba ne kudin ka ya zama daban da na wanda ka fi shi mukami ko kuma kudin ka ya gasa wanda ya fika bukami kudin sai zama to daban-daban depending on company da ke shiga ana muna fama neman mu fita waje shekara kusan goma yanzu da muke ta kai kawo abin da ya kai mu har ga ranar 21 ga watan biyar na wannan shekara muka tafi kai zanga-zanga dukta bai ma shekara 70-80 sun tafi suna zanga-zanga kaga abin yayi zana.
Shi kuma DSP Patrick Alade daga jihar Filato da yace yayi sa'a bai fada pension kamfanoni ba amma suna buƙatar a daidaita pension su da irin na sojoji.
Suna na Patrick Alade inda won da na retire ba bayan akwai wasu wanda suka retire bayan na duka sun yi complain ba tsarin abin da increment na pension. Yanzu na retire wajen shekara 17 sai na shi na uku. Ba kai komai haka ne sai ta kawo kawai su makwabtan mu to su sojoji haka ne samu a ba su nasu sai in ka tambaya kake ya wannan ne mai wanzu a shishiru
eh Patrick Alade kai kai retire ne a matsayin DSP na yan sanda a wace shekara ka aje aiki ne
a 2007
shekara ta 2007 zamanin ma mulkin Obasanjo kenan ya lamarin yake a tun wannan lokacin ya yanayin biyan naku yake me yake damun ka game da yanayin biyan ku fansho da kudin ajiye aiki a to gratuity
to ga ba wani karin da za ka sake maka abinda aka fara biyan ka da shi da shi ya ka yi karwa duka abubuwan da ake kara wani 20% 25% 30% da sauransu ba ban da mu.
Patrick Alade yanzu dawa tun 2007 din nawa ake biyan ka fansho a wata?
90,000.
Ok, 90,000 kenan. 90.
Amma ba lokacin da dai wannan daga sani na je pension office samu a Abuja. Office za mu ga jihalin nan. Wajen za ki shiga mota daga Bera ka tafi wurin.
A Jabi ba?
Ina a Jabi. Na je a lokacin ne aka dan gyara mini. To tun daga wannan lokacin fa na tsaya kenan. Wasu colleagues na ma sai sai su ma haka ba kare. Muna kiran juna a waya, muna contacting waya mu ji ko ya ko wani labari. Kowa zai ce haka ne. Ba kare.
Kuna kwatanta abun da cewa sauran masu sa uniform kamar sojoji nasu daban ne da naku.
Daban ne. Ko mu da muka retire mu wanda suna bayan mu wanda suka zo suka shiga aiki. Su ba shi da suke karba yanzu wai su ku yana karban kudin superintendent ko chief superintendent ne yanzu wai abin da ake bayarwa. To mu sojoji mu abokanai muna da abokanai da su. Na tambaya ran shi wani ya yake ya tura ji a karbi abokin na zai ce ya tura a karbi kudi. Ya ce wani kudi ne kuma wata ya tare ne ya ashe ne. To mu ba mu sani ba mu ashe shiru din ba san da mu bane ba mutane manyan namu ba su bi ba. Ya ayi mana gane.
Mun nemi shugaban kwamitin 'yan sanata Abdulhamid Malam Maduri amma ba a samu nasara ba. Amma dai mun samu shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilai Maki Abubakar Elman.
A'udhu billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Maki Abubakar Elman, ni mutumin Jigani, ina wakiltar kananan hukumomi guda biyu, Malam Maduri da Kaugama, kuma ni nake jagorancin kwamiti na 'yan sanda a majalisar tarayya.
Tsofaffin jami'an 'yan sanda sun gudanar da zanga-zangar lumana zuwa majalisar dokokin nan don korafin kan karancin fansho da ake biyan su da kuma yasa su har suka shiga halin kunci. Menene kwamitin ku ke yi ne na taimakawa waɗannan tsofaffin jami'an 'yan sanda?
To alhamdulillah ke makin ce zanga-zanga da suka yi ta lumana har suka zo nan majalisa kuma akai sa'a muka ci karo da su kuma su ma yanzu suna sauraro na sun sani ina zuwa dawowar wannan majalisa ta goma na tashi na ka kuduri wajen gyaran ko wannan din fansho yadda za a yi a gaza musu su fita daga cikin halin da suke ciki muna da kikar fahimta mu nusu
to yanzu wasu su sun yi korafin cewa an kwashi watanni har hudu ko ma fiye ma wasu ba su samu ko sai su yi a fanshin su ba wasu su ma har kuka suke wasu ma su fadi su rasa rayukansu yaya kake kallon wannan lamarin
to inna lillahi wa inna raji'un ba samu wannan labari ba a matsayinki na yan jarida kike sanar da ni ni ina da kikar fahimta da jagororinsu suka zo har office ina mu tattauna sai dinga bin ba'asin ina ka kwana ina ka tashi kuma muna fahimtar juna ni da su amma har yanzu magana da muke da ke ba wanda ya kamu koke na an biya fansho na wata daya ko biyu har zuwa hudu bai samu nasa ba
to wani mataki zaka dauka kan wannan ganin cewa kuna wani kokari na taimaka musu
yanzu da kike yi min wannan bayani insha Allah bazan kasa goyo ba zan yi kokari na bi duk hanyoyin da ya kamata na bi na gani gaskiyar wannan bayani da na samu ko kuma aka san haka
to akwai wasu manyan jami'ai ne lokacin da suka aje aikin su a aikin yan sandan nan wasu zaka ga DSP ne wasu kuma sun ma wuce haka amma suna korafin cewa pension nasu yayi karanci wasu na karban kaman naira 30,000 shin za ku iya gyaran wannan
to alhamdulillah lami bari ne amfani da wannan dama na Musa Albishir ba su kadai pensioners na yan sanda ba duk wasu pensioners na sauran agencies cewa wannan gwamnati ta zo da wani kuduri da ma'aikatar fansho da ofishin minister na finance da head of service suna zama a yanzu magana da kake magana ta yi zurfi ta yi nisa kan yadda za a yi a inganta rayuwar duk waɗannan da suka gama aikin su domin a zo a tattara abubuwan a gani ana ba su hadda gratuity idan aka yi building din gratuity dinka to pension dinka zai afki kin ga ma'aikata ta kan bada kaso 10 kai kuma ka bada 8 wasu ma'aikatan ma su kan bada 15 wasu kuma su bada ma'aikata kuma su bada 8 insha Allah gwamnati tana kokari a kai daga lalle ta inganta wannan harka ta pension
sauraro abin da yaso ake nan a shirin mu na yau sai a biyo mako mai zuwa inda zamu daura daga inda muka tsaya kan wannan gurbin mai neman haƙƙin fansho da tsaffin jami'in ƴan sanda ke yi yanzu amadadin Nasura da Mary Kaya da Madina Dauda da suka taimaka shirin yazo gare ku ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa muka kace lafiya
a gaida Sarfilu Hashim Gumal wannan ne kuma ya kai mu ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice
Gaban kasar Iran Masoud Pezeshkian ya faɗa a ranar Lahadi cewa bai kamata ba Isra'ila ta kai hari kan kasashen da ke da alaka da Iran na Axis of Resistance ɗaya bayan ɗaya ba. Isra'ila ta ce ta kai harharar kan sansanonin 'yan tawayen Houthi a kasar Yemen a ranar Lahadi, inda ta faɗaɗa fafatawa da ƙawayen Iran a yankin bayan kashe shugaban ƙungiyar Hezbollah Sayyid Hassan Nasrallah a ranar Juma'a a wani rikici da ya faɗaɗa a kasar Lebanon. Hukumomin Pakistan sun faɗa a ranar Lahadi cewa wasu da yake zargin 'yan tada kayar bayani sun kashe ma'aikata akalla 7 tare da yin garkuwa da wasu 20 da bindiga a wasu harhare 2 da aka kai cikin dare a lardin Balochistan da ke kudu maso yammacin kasar. Rikicin ya faru ne a gundumar Panjshir da Mushkal na lardin da ke fama da tashe-tashen hankula wanda ke da arzikin albarkatun ma'adanan ƙasa. 'Yan sanda sun ce wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani gida a Panjshir da tsakar daren Asabar, inda suka yi harbi kan mutane da ke cikin gidan kafin su guda kan babura. Adadin waɗanda suka mutu na ƙaruwa a kudu maso gabashin Amurka da rashin isassun kayayyaki masu muhimmanci a keɓaɓɓun yankuna da ambaliyar ruwa ta yi ƙamari da kuma asarar gidaje da dukiyoyi, yayin da mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Helene ta bayyana ƙararrawa ga jami'ai da suka yi gargaɗi kan baƙar wahalar da za a sha wajen sake gina inda aka samu ɓarna. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta faɗa a ranar Lahadi cewa tana cikin shirin ko ta kwana bayan gano makami mai linzami da dama da aka harba daga cikin kasar China kwanaki kaɗan bayan da Beijing ta ce ta yi nasarar gwajin harba makami mai linzami kirar ballistic mai ratsa nahiyoyi.
Masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu karkara shirin namu na yanzu. Kafin mu yi sallama da ku, muna taya abokiyar aikinmu Zahra Aminu Fage wacce Allah ya yi wa kakarta rasuwa jiya Lahadi alhinin wannan rashi. a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Amurka da distansan duniya muna kuma mika sakon taziya da duk iyalai da ƴan uwa da abokan arziki Allah ya ji kanta da rahama Allah ya sa can yafi nan ya kyautata gwakwancinta ya ba mu kwakurin wannan rashi kuma idan ta mu tazo ya sa mu cika da kyau da imani yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babangida da ya karanto mana labarai da Daji Balawi da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston ni Aisha Mu'azu nake muku fatar kowane lafiya na assalamu alaikum.